sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Laraba, daya ga watan Satumba shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Baballe da kanun labarai.
Gaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara yau Laraba fadar White House don tattaunawa kan tsaro da makamashi. Kasar Qatar ta buƙaci kungiyar Taliban da ta bada damar yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta ba tsaftataccen ruwan sha.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji labari da dume-dumensa cewa Shugaba Muhammadu Buhari ya tsige ministocin wutar lantarki da noma da suka hada da Sale Mamman da Muhammad Nanunu daga mukamansu.
Wannan abu dai ya yi kyau don saboda harkar gona an ci amanar al'umma, musamman al'umma arewa. A harkar gona ce kadai za ka iya kwashe miliyoyin yara da matasa ka sa su ka ba su sana'a.
Cutar amai da gudawa ta kashe sama da mutum 40, kana wasu 500 sun harbu da cutar a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Mun san cewa amai da gudawa nan musamman yakan bullo ne a wannan lokacin damuna, kuma yana kunshi da abubuwa da dama wanda in ba a sa kula ba yakan halakar da mutane.
Muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alkaya zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da jijjigakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Laraba, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden. Ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri, kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a kasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shi ne jajircewa Amurka ga Ukraine mai ikoncin gashin kanta da yankunanta da kuma burin Euro Atlantic. Jami'an sun shaidawa 'yan jarida cewa ajandar za ta hada da batutuwan tsaro, makamashi da manufofin yanayi da kuma kokarin yaki da cin hanci da rashawa a Ukraine. Jami'an sun kuma kara da cewa bangarorin biyu za su sanar da yarjejeniyoyi da yawa da suka hada da taimakon tsaro ga Ukraine da agajin jin kai ga waɗanda rikicin Rasha ya shafa a gabas da taimakon coronavirus. A lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, manyan jami'an Trump sun matsa lamba ga Ukraine da ta bude bincike kan ayyukan da suka shafi dan Biden lokacin yana dan takara. Kasar Qatar ta buƙaci kungiyar Taliban da ta bada damar yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Bayan matakin da Amurka da Burtaniya suka ɗauka, kasar New Zealand ta sanar cewa za ta ɗauki ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara 20 bayan da aka fara yakin. Ba ma buƙatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da ƙarewa. Biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga fadar White House. Ba zan amince in sake fara wani yaƙi na shekara 10 a Afghanistan ba. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya yi kira ga ƙasashen duniya da samunce da mulkin Taliban a Afghanistan, kana su taimakawa ƙungiyar ta magance rikice-rikice da dama da ƙasar ke fuskanta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha. Layukan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga New Orleans, wanda garin yawon bude ido ne, kuma yawancin kudancin jihar Louisiana ya lalace ko ya lalace gaba ɗaya, yayin da Aida ta sauka a ranar Lahadi da ta gabata a gabar tekun jihar tana ɗauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa ɗaya, tare da hasumiyar watsa wutar lantarki ɗaya da ta faɗa cikin kogin Mississippi.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, labari da ya shigo mana da dumi-duminsa na cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kore ministan wutar lantarki Sale Bamman da ministan noma Muhammad Nanunu daga mukamansu, ya kuma baiwa ministan mahalli riko ma'aikatar noma, kana ministan ayyuka da gidaje zai rike ma'aikatar wutar lantarki. Wakilin mu a Abuja Umar Faruku Musa na dauke da karin bayani.
A karo na farko tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa na Najeriya a shekara ta 2015, shugaban Muhammadu Buhari ya kori waɗansu ministocinsa guda biyu, wato ministan kula da sha'anin noma Alhaji Sabon Nanono da kuma minista wanda ke kula da sha'anin samar da wutar lantarki injiniya Mamman Sale. Bayan da ya kori waɗannan ministocin guda biyu, shugaban Muhammadu Buhari kuma nan take ya naɗa waɗansu ministocinsa guda biyu da su koma su gudanar da ayyuka a waɗannan ma'aikatun muhimmai guda biyu. Wato minista mai kula da sha'anin muhalli Muhammad Abubakar wanda zai koma ya kula da sha'anin noma, da kuma ministan cikin gida a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya injiniya Abubakar Aliyu zai koma bangaren samar da wutar lantarki. Akan waɗannan canje-canjen ne wanda su ne karo na farko na tuntuɓi Hajji Anajatu Muhammad, ɗaya da cikin hannun daman shugaban Muhammadu Buhari kuma mai fafutukar yaƙi da cin hancin rashawa a gwamnatinsa, domin in ji ko a wannan lokacin za a cewa shugaban Muhammadu Buhari ya taka rawar gani.
Wannan abu da ya yi kyau don saboda harkar gona an ci amanar al'umma, musamman al'umma arewa. A harkar gona ce kadai za ka iya kwashe miliyoyin yara da matasa ka sa su ka ba su sana'a ko ta kiwo ko ta noma ko gashi nan dai abubuwa fanni-fanni da yawa, amma ba a yi ba, bai komai ba sai bada kala a karkashin Sabon Nanono. Saboda haka mun gode wa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Allah ya dauke mana shi, Allah kuma dai ya kawo nagari.
Yanzu kina ganin wannan alama ce da ke nuna cewa shugaban Buhari zai fara canje-canje a gwamnatin sa kenan da ake an fara da wannan mutane biyu da ake ganin kamar ma ƴan lele ne suna da galihu a wasu masu fada aji a cikin gwamnatin.
Ai to ƴan lelen ba ƴan lelen Allah bane, kai ƴan lelen banza ne saboda baka da wani amfani ga a duniya ko a lahira. To mu abin da muke so ya ci gaba da wannan canje-canjen saboda kasar ta shiga wani hali, kun ba irin wannan canje-canjen aka kawo zakakurai waɗanda suke kishin kasa ba, kasar ta dinka nitsewa kenan.
A waje daya Malam Nasiru Zaharuddin ne mai sharhi kan al'amura a Najeriya, wanda na tuntuɓa in ji ko yana ganin wannan canje-canjen shina da muhimmanci kamar yadda shugaban Buhari ya gabatar da shi a halin da ake ciki.
Ko da yake ba a faɗi dalilan da yasa aka sauke su ba, amma wannan dalilin koma menene dalili ne wanda zai jijjiga kowa idan ya ji shi. Saboda haka saura da me muna jira mu ji me suka yi ya jawo aka sauke su daga wannan mukami nasu.
Amma idan za ka iya hasashe a matsayinka na mai sharhi kan al'amura, me kake ganin zai zama dalili da zai sa Buhari ya abinda bai taɓa yi ba a kan waɗannan mutane guda biyu, duk da kuwa gatan aƙalla ɗaya daga cikinsu a cikin waɗanda ke faɗa aji a gwamnatinsa?
To Umarwa, to akwai abubuwa da yawa, musamman shi minista na harkokin wuta ɗin nan, akwai abubuwan da yasa aka sashi. Na farko dai shi daga jihar Taraba ɗin mulan mayake, kuma lokacin da aka cire wancan minista Fashola ya ce ko ya ce ya yi aiki mai yawa a gurin, amma da shi ya zo sai ya ce ai ko share gurin ba ai ba. To sai aka lura da cewa shi kansa babu wasu abubuwa na hoɓɓasa da aka ga yayi tun da ya zo, sai cece kuce tsakaninsa da sauran ministocin da aka saka a ciki domin su taimaka a tabbatar da wannan aiki ya yiwu, aikin da duk wani ɗan arewa ko kuma Najeriya ma gaba ɗaya zai ɗauka aiki ne muhimmi. To kan shi kuma minista na aikin gona, wato akwai zarge-zarge da yawa na cin hanci da rashawa a wannan ma'aikata tasa.
Umar Faruku Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kularaba, wani alkalin babbar kotu a Dar es Salaam ya ce za a iya ci gaba da shari'ar ta'addanci kan shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Tanzania kamar yadda aka tsara, inda ya yi watsi da korafe-korafe daga jam'iyyarsa. Shugaban jam'iyyar Chadema Freeman Mbowe da magoya bayansa sun bayyana tuhumar a matsayin bita da kullin siyasa ne da murƙushe masu adawa, kana sun zargi 'yan sanda da azabtar da shi a tsare. Lauyoyinsa sun bayar da hujjar cewa sashin cin hanci da rashawa na babbar kotun, inda ya bayyana ba shi da ikon sauraron karar wanda a baya kotun majistrate ce ke kula da shi. Amma kuma yau Laraba, mai shari'a Elenaza Lubanda ya ce wannan kotun tana da hurumin sauraron karar ta'addanci, saboda haka ban yadda da rashin amincewa daga masu kare shi ba. Shari'a an gudanar da ita cikin tsauraran matakan tsaro tare da wasu wakilai daga ofisoshin jakadancin kasashen waje da manyan shugabannin jam'iyyar Chadema suka halarta, amma 'yan sanda sun hana 'yan jarida da dama shiga zauren kotun. Yau Laraba an yanke wa wasu masu rajin kare demokuraɗiyya na Hong Kong 7 hukuncin zama a gidan yari na shekaru saboda shiga zanga-zangar da ba a ba da izini ba a 2019. Masu fafutukar sun hada da wasu fitattu kamar tsofaffin 'yan majalisa Sid Ho da Yong Sum da Albert Ho da Lin Kwan Ho da aka fi sani da Long Hair da Raphael Wong, Pigo Chen da kuma Abri Ng na jam'iyyar League of Social Democratic. Duk mutanen 7 sun halarci zaman kotun lokacin da mai shari'a kotun gundumar Amanda Woodcock ta yanke musu hukunci saboda shiga cikin babbar zanga-zangar da aka yi a watan Oktoba 2019 a lokacin da aka yi zanga-zangar kin jinin gwamnati da wani kudurin doka mai cike da takaddama na aika mai laifi zuwa China, wacce ta rikide zuwa bukatar neman 'yanci ga cibiyar hada-hadar kuɗin. Mai shari'a Woodcock ta ce yayin da karamin kundin tsarin mulkin Hong Kong da aka fi sani da Basic Law ya ba da 'yancin yin taro da zanga-zanga, waɗannan damarmaki ba cikakku ba ne kuma suna ƙarƙashin hani da kundin tsarin mulki ya tanada. Hukuncin ya kasance daga watanni 11 zuwa 16. Duk waɗanda ake tuhuma ɗin, banda Wang tuni, suna zaman gidan yara akan wasu tuhuma-tuhuma na taro.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Borno ta bayyana cewa fiye da mutane 500 sun kamu da cutar amai da gudawa a jihar Borno, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 40 sakamakon bullar cutar a kananan hukumomi a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiu.
Ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno ta bayyana cewa kimanin mutane fiye da 500 ne suka kamu da cutar amai da gudawa da kuma guda 40 wanda suka kwanta dama sakamakon wannan cuta da ya kula kananan hukumomi guda 7 na jihar Borno. Cutar amai da gudawa cuta ne dai wanda ake daukan ta hanyar iska, wanda iska ke yayata cikin jama'a da kuma kan yi sanadiyar mutuwar mutane idan kwana ya kare. Kuma Juliana Bitrus dai ita ce kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno, ga kuma karin haske da kima manema labarai a jihar Borno.
Amai da gudawa dama mun san cewa shi ma yana cikin cututtuka da yake sa yana da la'ani sosai, kuma mun san cewa amai da gudawa nan musamman yakan bullo ne a wannan lokacin damuna, kuma yana kunshi da abubuwa da dama wanda in ba a sa kula ba yakan halakar da mutum.
Ko ta wani hanya ta bidan kare kamuwa da amai da gudawa? Ga dai abin da commission take cewa,
amai da gudawa yana nan ne tare da waɗansu abubuwa wanda mu da kanmu za mu iya mu kula da shi. Na ɗaya shine musamman ta wajen tsafta, mun tsaftace kanmu, mun sa kula ta wajen tsaftan mu musamman wajen masauninmu zai iya kiyaye waɗannan abubuwa. Sannan kuma banda haka ɗin ta wajen abinci, inda muke ajiye abincin zai iya zama da damuwa in ba a sa kula ba, don kuɗan ya tashi daga nan inda ya taɓa wurin kwaleran ya je wani wuri zai iya kawo shi. Kuma akwai wayansu suna amfani da fili haka a buɗe.
Kananan hukumomi nawa ne amai da gudawa ya shafa a jihar Borno?
Hukumomin da muke magana kamar yanzu a Goza muna da 354 wanda ake tsammani kenan, amma a ciki 18 sun rasa rayukansu. Kuma sabobin cases da muka samu 62, waɗanda yanzu suke kwanci a asibiti 35. Sannan akwai kaga muna da 22 mutuwa kuma guda 2. Sannan a Hau local government akwai 120 kuma mutuwa an samu 11. Akwai sabon mutuwa a ciki ma guda 1. Sannan a Magumeri muna da guda 6 a mutuwa kuma 1. A Dambuwa muna da 39 mutuwa kuma guda goma, sannan a MMC muna da 12, sannan MMC da jere kenan muna da 12 mutuwa daya, wanda suke asibiti yanzu guda 12. To jimilan gaba daya in mun hada 559, sannan mutuwa mun samu 43.
Kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno, Kamala Juliana Bitrus kenan, ke bayani game da matsalar cutar amai da gudawa da ya barke a jihar Borno, da har sanadiyar wasu mutane. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jisi da yawan barna ba kariya.
Arewa, ayo, arewa, ayo.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau, da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma dai arewa maso yamma. Shin jami'an Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta kankara a jihar Katsina, makarantar ilimin gandun dabbobi ta Afaka a jihar Kaduna, sakandaren gwamnati ta Yawuri a jihar Kebbi, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli a Zaria, ga misalai nan da dama na yadda masu satar mutanen kan shiga makarantu su jide ɗalibai su shige daji da su don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan? Da tamkar an yi zuru, an kyale batunsu, sun kasance cikin takaici su da iyayensu. Shin don sun zabi su nemi ilimi ne?
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Tun a shekara ta 2014 da 'yan ta'addan Boko Haram suka sace ɗalibai a sakandaren Chibok da ke jihar Borno, ake fargabar sace ɗalibai. Har ma hakan ya kara da zama ruwan dare da sace ɗalibai a Dabci jihar Yobe. Ga ra'ayin ɗaya daga mahaifin yaran da aka sace a Chibok.
Sunana Rebecca Samuel. Ina da nauyin zuciya domin su ci gaba da yin kokari domin su riga sun yi alkawari da wannan Boko Haram. Muna tunanin ko a cikin kwana 2-3 ne za su aikata wannan. Ba mu ji komai ba, muna sai su kara kokari domin inda 'ya'yan manya ne ba bai wuci kwana 2-3 an ceto wa'annan 'ya'yan ba. Amma gashi na da shike ba mu da karfi, ba mu da komai. To muna roƙon su ci gaba da tunani akan idan nasu ne ba za su iya bacci ba, sai haƙuri su ci gaba da kokari. Kuma muna addu'a domin su, wata rana sai labari zan haɗu da ita kamar yadda sauran mata sun haɗu da nasu, haka za mu murna tare.
Ko a kwanan nan an samu wasu ɗalibai na Chibok da suka dawo daga hannun waɗanda suka sace su, wato bayan shekara 7. Yanzu za mu kawo muku hanyoyin bakin zare bisa nazarin tsohon ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekarau.
Ɗalin Nasiru, wato wallahi abin tashin hankali ne kwarai da gaske, kuma abin takaici ne matuƙa, musamman idan aka tuna cewa harkar ilimi ita ce ginshiƙin shi, ita ce tushe na cigaban al'umma. Duk al'ummar da aka ruguza mata harkar ba da ilimi da ilmantarwa, to an ruguza rayuwarta ta shekaru ɗaruruwa masu zuwa. Domin da ilimi ne ake cigaba, da ilimi ne ake samun daraja, da ilimi ake samun ɗaukaka, da ilimi ake samun wato fasahar cigaban al'umma da duk wani abu da kake tunani. To ga yanzu da wa'annan suka durfafa makarantu, ana neba yanzu kamar akwai jiha a nan Arewa da sun kai wajen wata 9 makarantunsu na rufe. Ta ga wannan ba ƙaramar illa ba ce, ba ƙaramar ci bayan. A wayi gari iyaye na tartar su tura 'ya'yansu makaranta, malaman makaranta suna tartar su je makaranta su koyar, gwamnati tana tartar ta ce makarantu su buɗe. Kuma wato ƙalubalen Malam Nasiru shi ne ba mu da isassun jami'an tsaro da za ka kai dukkanin makarantun ƙasar nan. Kwanan nan muka wani taro na halarta na shugabannin makarantun sakandare na Najeriya, da ake taron na shugabannin makarantun sakandare na Afirka, sun gayyace ni na je wannan taro. A wurin taron shugaban ƙungiyar Presa na Najeriya ke cewa yanzu a Najeriya akwai sakandare sama da 26,000 to yanzu 26,000 ne ko 10,000 ne kace za ka raba musu ɗan sanda 10,000 mutum nawa za ka kai ɗan sandan nan guda nawa suke jami'an tsaron guda nawa suke so gaskiya wato wajibi ne al'umma ma gaba ɗaya ta tsaya in irin abin da ake cewa karatun tamisi dattawa su yi wani tsari da gwamnati da al'ummar gari a je a je wani tanadi zaɓi ne mu ga cewa mun samar da tsaro da kulawa a makarantunmu domin idan aka ce za a gina kawai tseren da gwamnati ta kai jami'an tsaro makarantunmu yanzu a na sakandaren ta yawun ana barin da ita ji ko ina shi ne ai an kai jami'an tsaro an samu labarin wasu ɗin za su zo aka kai jami'an tsaro da ba su wuce mutum 20-30 ba da bindigi masu satar nan sun zo a kan babura sun fi 100 to ka ga mutum 100 ko ba komai a hannunsu suka dirbafo mutum 20 kila akwai tashin hankali ba za su iya taɓuka komai ba don haka wato tuna abu ne wanda yake na farko dai sai mun shiga tsarin da shi ne asali addini ta addu'a na biyu shugabanni da jami'ai tun daga kan gidajenmu zuwa waje a samar da gaskiya da adalci don duk inda babu adalci Allah baya shiga Allah babu ruwansa da wannan al'amari wannan shi ne makami na farko mu ta istighfari sannan kuma mu koma mu so mu haɗa kanmu a duk garuruwanmu a samar da abin da muka misalta kama a Kano zauren sulhu a garuruwanmu duka da ƙauyukanmu muna aikata da zauren sulhu dattawa ne na gari da fitattun mutane muka kafa kwamitoci a ko'ina a kowace mazaɓa mutum 10 zuwa mutum 15 duk watan duniya za su zauna su kalli me ye matsalolin garin nan me ye da damuwarmu me yake ba daidai ba me za mu yi mu gyara me za mu yi mu kawo ci gaba kafin gwamnati ta shigo ta ba da tata gudunmuwa to wannan dai hakki ne na shugabanni a gwamnati su yi jagorancin samar da waɗannan tanadi-tanadi a tilan ne mutane sai sun samu wanda za su yi musu jagora su yi wannan tsari na yadda za su tare kansu da kansu in ma wannan muka yi ba tabbas a halin da muke ciki yanzu ba na jin gwamnati tana da isassun jami'an tsaro da za a kai dukkanin makarantunmu da jami'o'i da polytechnic da college of education da secondary da primary ta da islamiyyarmu da muke da su a dubai da duka manna naija islamiyya da aka kwashe yara har yanzu suna hannunsu don haka mu ta addu'a mu ta istighfari kuma sai mun haɗa da aiki domin daman addini ka yi addu'a ne ka yi ibada kuma ka yi aiki aikin nan shi ne gwamnati ta zaburar da mutane ta yi musu jagora a kafa irin waɗannan wato cibiyoyi da kwamitoci a birni da ƙauye da zattalan za a faɗakar da mutane kowa ya tashi tsaye a ba da gudunmuwa wajen tsare makarantunmu da gurin neman ilimi in ba haka muka yi ba za mu wayi gari da yawa za su ji tsoron su tura yaransu makaranta don uba da iyaye za su ji cewa ta ai gare ya zauna a gida a kan mu shiga zulumi irin yadda iyaye suka shiga wannan zulumi ba za mu ce gwamnati ba ta komai ba alhamdulillah mun san matsalolin da ke cikin gwamnati kuma ana ta iya ƙoƙari da ka irin labarin da muke ji cewa ana ta ƙoƙarin a ga yadda za a dinga fito da yaran nan kuma a maganta wannan gaskiya abu ne mai tada hankali cewa mutanen nan isa sun gaji sauraka sun dirfafi makarantunmu kun ana yin kidnapping a kan titi aka shigo ana kidnapping a gidajen mutane yanzu an je ana kwashe mutane yara a makaranta da ranaka ta Nasiru ba ya daddare ba ta wannan abin tashi hankali ne kuma dukkanin guraren da ya dace mu magana insha Allah za mu kai wani maganganu da shawarwari fatan mu shi ne Allah ya wace dabanti a dukkan matakai jagora na a haɗa kai a yadda za a magance wannan abin
masu sauraro da wannan za mu dasa aya a shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora
a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne.
Kuma da Allah a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email. Sakon na farko ya fito daga Jamila da Fati mata Ado Salati goma ga Annabi Rijab. Hukuncin da wasu kotunan ƙasar Nijar suka yi na yin gida ƙiyar ɗaliban da ke satar amsar jarrabawa a gidan yari Samson bai dace ba. Domin waɗannan kotuna sun san akwai tarin tulin ɓeraye da ke satar kuɗin ƙasa a cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar, amma ba su yi musu haka ba, sai ɗaliban da ke satar amsar jarrabawa ne za su yi musu haka sun ga ba su da gata. Sai kuma sakon Baffa Haruna Majoga na ƙungiyar Arewa Media Writers ya ce assalamu alaikum sashen Hausa, ku gaya wa gwamnatocin jihohin Najeriya waɗanda suka kirkiri sabon dokoki da zamar dakile ayyukan 'yan bandiga cewa dokokin nasu fa da alama akan talaka kawai zai kare musamman da aka rufe kasuwanni da ake siya da sayarwa. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar Amurka, fatan alheri gare ku. Muna fatan wannan mataki da jihohin Zamfara da Kaduna suka ɗauka na rufe wasu kasuwanni ya taimaka wajen tabbatar da tsaro a jihohinsu da ma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwat Dunari da Umar Baban Yawa Sabon Gida a jihar Jigawa. Wannan sako ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce bai kamata gwamnatin Najeriya ta yi amfani da ƙarfi wajen yin rigakafin allurar coronavirus ba, domin al'umma ba allurar suke so ba. Halin da suke ciki na rashin tsaro da tsadar rayuwa ya sa suke juyawa batun rigakafi baya, domin dai dubara ba ta kai tsoho gona sai an haɗa masa da kunu. Sakon na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, fata alheri gare ku. Muna goyon bayan sabbin dokokin gwamna Masari na jihar Katsina ya sanya domin magance matsalar rashin tsaro a jihar Katsina. Tabbas dokar za ta yi tasiri matuƙa, muna fatan haka. Muna fatan al'umma za mu yi biyayya ga wannan doka, domin sai mun ba da haɗin kai za a sami nasara. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Madalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yau Laraba shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden. Ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri, kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a kasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shi ne jajircewa Amurka ga Ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin Euro Atlantic. Kasar Qatar ta buƙaci ƙungiyar Taliban da ta bada damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Bayan matakin da Amurka da Burtaniya suka ɗauka, kasar New Zealand ta sanar cewa za ta ɗauki ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara 20 bayan da aka fara yakin. Ba ma buƙatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da ƙarewa. Mahaukaciyar guguwar Ida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha. Layukan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga New Orleans, wanda garin yawon bude ido ne, kuma yawancin kudancin jihar Louisiana ya lalace ko ya lalace gaba ɗaya, yayin da Ida ta sauka a ranar Lahadi da ta gabata a gabar tekun jihar tana ɗauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa ɗaya.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar, nake cewa an huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.